ni gudun hijiranmu daga Baga unguwar Kudu layin gidan Bulama Adam watan Maulidi shekara biyu a yanzu har yanzu ban haɗu da mai gida na ba yara 10 ba wanda ya tafi da shi na je in ga gari a Baga na ta ga gidan mu gaba ɗaya ya rushe ba gurin shiga na dawo su
har yanzu kafa na irin gudun da na yi har yanzu kafa na ba zan yi amini dogon tsayuwa ba ni cikin babban
wasu daga cikin yan gudun hijira kenan da ke samun mafaka a wasu sassan birnin Kano Malam Sani Baga da ke zaman ɗaya daga cikin magidanta kimanin 40 waɗanda ke samun mafaka a yankin Hotor a nan Kano ya bayyana yadda rayuwarsa ke tafiya tare da ƴaƴansa guda 20
Allah ya bamu ya hore mana duk wannan ƴaƴanmu ne da kake gani duk gaba ɗaya suna nan dai a cikin anguwa to amma makarantan gaskiya har yanzu ba mu gano ainihin wurin da za a iya karɓar mu gaba ɗaya ana ɗauke mana nauyi abin nan wanda yaga yana dan hanyarsa sai ya bayar ana yana dan biya ana masa karatu haka
yanzu waɗannan yaran da nake gani ba sa zuwa makaranta
to akwai wanda suna dan samu suna zuwa amma biya ake wanda kai tsaye sai ana suna zuwa kamar na kyauta din nan wallahi daga bayani ma nake jin labarin ana akwai makarantar kyauta amma ba sosai ba
amma dai suna son zuwa makarantar Islamiyya ko kuma
duka ba wasu yadda kake gani wannan haka suke wuni suna dan tsallen su ba makarantar gaskiya ba su samu
wasu ba zuwa ta makarantar Arabiya ba a zuwa ta zamani
to son samu da mun fi son yaran mu suna dan boko nan dai haka zuwa Arabiya din suna gauraya kowani amma mun fi son ana dauke muna nauyin wannan din saboda abinda muke samu bai wadatar wanda zai sa duka ka biya makarantar yaro ka zo ka ci da wayansu kai ma ka samu abinda zaka ci har ka biya kudin haya
wai sanda kuna gida suna zuwa makarantar ko
suna dan tabawa amma ai mu mucan an rufe makarantar gaba ɗaya ma ya kai shekara 6 ko 7 ma kafin mu gaba ɗaya ma a zuwa kore mu
yanzu haka dai gamayar ayarin ma'aikatan ofishin hukumomin bada agaji a nan Kano guda 6 waɗanda suka hada da kungiyar lafiya ta duniya da cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta Amurka da kuma hukumar UNICEF sun samar da tallafin abinci da magunguna da sauran kayayyakin masarufi ga waɗannan 'yan gudun hijira. Dr. Imam Wada Bello da ke zaman babban jami'in cibiyar aikace-aikacen gaggawa ta yaƙi da cutar polio a nan Kano shine ya jagoranci rarraba kayayyakin ga mabuƙatan.
Duba da ganin irin wannan abubuwa da suke faruwa muka ga ya kamata mu yi kuɗi-kuɗi wasu kuma suka bada kayayyakin taimakawa. Sannan a gwamnatance muka bada yanayi na magunguna domin ganin cewar an samu musamman mata masu ciki da yara 'yan ƙanana wato mun bada gudunmawarmu domin wato rage wannan raɗaɗin da yawa-yawan su wasu za a ga sun rasa mazajensu wasu kullum suna cikin ɗimuwa da damuwa za a ga yanayin yadda wurin yake babu abinci babu wurin makwanci babu abin sha mai kyau to wannan gaskiya ya ɗimauta mu yasa kuma muke ganin cewa ya kamata mu ma mu zo mu bada gudunmawa muna sa rai a yanayi yadda bincikenmu ya nuna akwai irinsu da dama amma saboda yanayin da suka zo ba wani sansani ne wanda aka ce an ware mu muna sa ran insha Allah za mu kokari mu ga cewar mun kawo dauki ga dukkanin wanda muke ganin cewar suna da irin wannan bukata
na ji dadi kuma na yi murna
wani rahoto da ofishin cibiyar ayyukan jin kai ta majalisar dinkin duniya a nan Najeriya ya wallafa a makon jiya ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 5 ne ke bukatar agaji bayan da tarzomar Boko Haram ta daidaita wa rayuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.